Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a birnin Yamai da kuma Alfa Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 19 ga watan Satumba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya yau Talata. Daga Najeriya kuma za ku ji yadda masana suka fara tofa albarkacin bakinsu akan jawabin na shugaba Muhammadu Buhari. Kuma yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada amanta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma yanzu sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma cikakkun labaran. A jawabin da ya gabatarwa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Donald Trump na Amurka ya ce tilas ƙasashen duniya su haɗa kai wajen tunkarar ƙasashen Koriya ta Arewa da Iran da kuma Venezuela. Ya ce Amurka ba ta da zaɓi illa kawai ta kace-kace da Koriya ta Arewa idan aka tilasta mata kare kanta da ƙawayenta daga harin makami mai linzami daga Koriya ta Arewa. Akan ƙasar Iran kuma shugaban na Amurka ya ce Amurka na iya yin watsi da yarjejeniya da aka idan hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa ba ta da ƙarfin nazarin shirin nuclear ƙasar da ya kamata. Da ya juya akan ƙasar Venezuela, shugaba Trump ya ce gwamnatin shugaba Nicolas Maduro tana fama da matsalar cin hanci da rashawa. Ya ce shugaba Maduro kusan ya rinƙa ƙasarsa. Tun da farko babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buɗe babban taron ne tare da sauran shugabannin ƙasashen duniya, ciki har da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. A jawabin da ya gabatar, Antonio Guterres ya aika shaidin cewa begen ƙasar Koriya ta Arewa na ƙera makaman nukiliya shine babban ƙalubalen da duniya take fuskanta a yanzu. Ya ce yaɗuwar muggan makamai na haddasa babban bara, babban hatsari. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda a watan Janairu ya ɗare kan wannan makami, ya kuma bayyana barazana da sauran ƙalubalen da duniya take fama da su da ya buƙaci a haɗa kai domin magance su. Muna da ƙarin bayani akan wainar da ake toyawa a Majalisar Ɗinkin Duniya bayan labaran duniya.
Daga baya-baya dai an san suci ta ƙasar Myanmar ta yi allawaye da ke ta haƙƙin bil'adama da ake yi a jihar Rakhine da ke yammacin ƙasar, inda tarzoma da ake yi ta tilastawa fiye da musulman Rohingya 400 arcewa zuwa ƙasar Bangladesh makwabciyar Myanmar a 'yan makonnin da suka shige. A jawabin da ta gabatar daga babban birnin ƙasar yau Talata, jawabin da aka daɗe ana jira, an san suci ta ƙi ta ɗora laifin a kan jami'an tsaron ƙasar waɗanda ake zargi da laifin gudanar da kisan kiyashi a kan 'yan Rohingya. An caccaki an san suci a saboda ƙin fitowa ta yi Allah ware da wannan al'amari. A saboda da sukan da ƙasashen duniya suka yi daga kausan harshe ya sa ta soke halarta babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Duk da haka ta dage akan cewa zarge-zargen da ake yi sun ta'allaka ne akan kwararren shaidu kafin a ɗauki wani mataki. A halin da ake ciki kuma ƙasar Indiya ta ce tana da bayanan sirri da suka danganta 'yan gudun hijirar Rohingya da 'yan ƙungiyar yaƙin sa kan ƙasar Pakistan wadda take cikin Indiya. A saboda haka tana da hujjar korar 'yan gudun hijira 40,000 da suka shiga ƙasar cikin shekaru 5 da suka shige. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi Allah ware da wannan mataki ko kuma shirye-shiryen da Indiya take yi na korar 'yan gudun hijira a lokacin da dubban mutane suke arce musguna musu da ake yi a ƙasar Myanmar.
An shirya ƙasar Kenya za ta gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa a ranar 17 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu. To amma tuni ake ta raɗe-raɗen rage zaben a sabili da wasu matsaloli da kuma cece-kuce da ake yi akan hukumar zaben ƙasar. A halin da ake cika kuma kotun kolin ƙasar tana can tana fama da sabon fushi daga magoya bayan jam'iyyar Jubilee wadda take jan ragamar mulkin ƙasar. Yau Talata ma sai da 'yan sanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa domin tarwatsa magoyan bayan jam'iyyar da suka taru a harabar kotun koli. Suna buƙatar cewa sai a kori alƙalan kotun da suka yi zargin cewa sun gana da lauyoyin masu hamayya kafin kotun kolin ta yanke hukuncin soke sakamakon zaɓe da suka ce ɗan takararsu shugaba Uhuru Kenyatta ne ya lashe zaɓen da aka yi a ranar 8 ga watan Agusta. Kotun koli tana da zuwa ranar Juma'a ta bayyana abin da ya faru a watan Agusta har ya sa ta soke sakamakon zaben. Kenan hukumar zaben ƙasar tana da ƙasa da wata guda ta gyara kurakuran kafin zaben da za a yi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a shirinmu na ranar yau, a yau ne aka bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya kuma a yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa. To ko waɗanne abubuwa shugaba Buhari ya tabo a wannan jawabin? Tambayar da na yi wa abokin aiki na kenan Sarfil Hashim Gumel wanda yanzu haka yake can a birnin New York inda ake wannan taron ga abin da ya ce.
Wato a jawabinsa da ya yi a yau a zauren taron shugabannin kasashen duniya na Majalisar Dinkin Duniya, shugaba Buhari ya nemi taimakon Majalisar Dinkin Duniya don yakar ta'addanci. Ya kuma yi kira ga sauran shugabannin duniya da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen daƙile sauran mayakan ƙungiyar ISIS daga fatsama yankin Sahel da kuma yankin kasashen tafkin Chadi. Wato madayin haka kuma shugaban ya gode Majalisar Dinkin Duniya da taimakon da take bayarwa wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Haka kuma ya nemi taimakon Majalisar Dinkin Duniya wajen shawo kan wasu matsaloli da suke ci gaba da faruwa da suka haɗa da bauta da fatautin mutane da kuma laifuka irin na dutse a yanar gizo. Haka kuma ya tabbatarwa da Majalisar Dinkin Duniya goyon bayan Najeriya a kan muradin da ta shata na zuwa shekara ta 2030. Ya ce duk wani abu da suke bukata Najeriya tana ba da goyon baya 100%. Shugaba Buhari ya yi kira ga kasashen duniya, ga Majalisar Dinkin Duniya da sauran kasashen duniya da cewa ta ɗauki mataki ta kawo ƙarshen kashe-kashen da ake a Rohingya, wanda yake wannan batu ne da yake da matuƙar muhimmanci ga duk kasashe a yanzu a duniya. A duk shekara idan aka gudanar da irin wannan taro na Majalisar Dinkin Duniya, akan samu masu zanga-zanga suna fitowa akan wasu murabe da kasashe daban-daban. To abin da ya bambanta da wannan shekarar da na shekarar ta gabata shine a wannan shekarar akwai in mara kungiyar nan da take fafutukar wato ware kasar Biafra daga Najeriya, wato sun fito sun yi zanga zanga
a nan birnin
New York. Anan birnin New York
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni mai maimaka wanda ba kyau.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumel. A Najeriya kuma ko mai masana ke cewa game da jawabin na shugaba Muhammadu Buhari? Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Bayan da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar da jawabinsa ga takwarorinsa a Majalisar Dinkin Duniya akan muhimman batutuwan da suka shafi ƙasa da ƙasa da kuma Najeriya, ƴan ƙasar suna ci gaba da yin cece-kuce dangane da wannan jawabin da shugaban ya gabatar, inda wasu suke jinjinawa yayin da wasu suke ganin cewa akwai bukatar shugaban a ce ya mai da hankali akan neman ma Najeriya kuɗaɗenta da aka sata kuma aka aje a kasashen ƙetare. Ga Dr. Usman Muhammad, mai sharhi akan al'amuran da suka shafi ƙasa da ƙasa, yana tsokaci akan jawabin na shugaba Muhammadu Buhari.
Gaskiya jawabi ne ɗan kaɗan, amma yana da mahimmanci, ya tattabo siyasa region wato nahiyar Afirka da ita kanta da kowa, sannan kuma ya tabo siyasa na duniya da rikice-rikice da ake ciki da ƴan gudun hijira da kuma ƙasashe wanda ya yabawa wanda suke taimakon wannan ƴan gudun hijira wanda suka fito daga Syria da sauransu. Sannan ya bada kuma shawara ta yanda za a yi a fillo ma wannan mugun manufa na shugaba Kim Jong-un na North Korea wadda na arewa.
Amma akwai waɗansu da ke fatar su ga kamar shugaban Buhari ya mai da hankali kwarai-kwarai da gaske, ya yi magana da lafazi mai nauyi akan rashin dawowa wa Najeriya da kudadenta da aka sata?
Babu shakka, yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ya ja labule da President Donald Trump, wanda za su yi magana akan irin wannan abubuwa. Kana iya tuna kun ba da sharhi da rahotanni da yawa kafan ku na biyu cewa an kama Duvalier da wasu kudade da gidaje na alfarma, shin ko a Alaska ne ko a wani wuri? To irin wannan abubuwa in ka tashi ka samu dama kana shugaban kasa, baka buka su gaba daya, kana jan labule ne ka yi a hankali. Da ya yi irin wannan jawabi da yawa ba a yi ba su tasiri ba. To babu shakka ruwan salo ne nake ganin nake za mu gani na jan labule a nemi kudaden nan bayan an bayyana abubuwan kadarori da aka sata wanda aka sani suka fito kuma suka bayyana a kafafen yaɗa labarai aka gamsu kuma an san da su. To sai a ja labule kuma a san menene za a yi, sai za a yi su dawo kasa.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga tasirin da wannan jawabin zai yi wurin farfaɗuwa da tattalin arzikinsu da kuma inganta rayuwar al'ummar ƙasa. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. To kamar da yadda kuka ji, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma kafin mu buɗe layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun sami kira na farko daga Sokoto.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga.
To Alhaji Lawal, muna jin ka.
Dangane da bayanin da Buhari ya yi, a hakika bayanin ni ya bani sha'awa kwarai da gaske, na dangane da kiran da ya wa Majalisar Ɗinkin Duniya da godiyar da ya yi na ba da haɗin kai game da yakin Boko Haram da kuma ainihin bautar da mutane da kuma ainihin yin ƙoƙari a dare ƙungiyar ISIS na gehen Sahel. Babu shakka shugaba Muhammadu Buhari ya yi ƙoƙari kwarai da gaske. Sai dai sauri ba hanzari ba, mun so taɓu tsokanin azzaluman Najeriya da na sassace mana kuɗaɗaki sun kai ƙasashen waje. Ya kamata a ce ya taɓu wannan bayanin na cewa na riɗa haɗin kan Turawa da ita Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa su yi mana rifandin ɗin kuɗinmu ƙasashenmu saboda mu.
To Alhaji Lawal Abubakar Bodinga, mun gode da dai layin ka ya tsinke. Yanzu kuma bari mu je Wushishi.
Sassan Hausa na Miliyan Amurka, suna nan Bala mai wankin wula daga Wushishi, yanayin da tarayyar Najeriya.
To Malam Bala, muna jin ka, menene ra'ayinka game da jawabin shugaba Muhammadu Buhari?
To gaskiya jami'in da shugaba Muhammadu Buhari a majalisar Majalisar Ɗinkin Duniya gaskiya ya taɓa guna ɓangarorin da ya dace. Kamar game da maganar da ya yi na maganar yankunan hijira ɗin da halin da suke ciki. Da maganar kasashen da suke taimaka ma 'yan gudun hijira kuma a gaskiya ya yi kokari a wurin nan. To mu dai fatan mu Allah saka Muhammadu Buhari da Najeriya kuma mu samu kujerar dindindin a majalisar ɗinkin duniya, wani kida abin da za a yi. Kuma mai da yi kuma kujera mu ce a mu amince ko mu ce ba amince ba, da wata Allah da mu da shi lafiya.
To amma Malam Bala, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina da magana da Garba injiniya daga garin Dafci.
To Malam Garba, muna jin ka.
Garba kuma bursari har Yobe.
To Malam Garba, muna jin ka, menene ra'ayinka?
to alhamdulillah babu Buhari ikon Allah insha Allah duk maganar da wannan Allah da Allah zai ba da alƙawarin cikawa Allah kuma ya taimake mu Allah ya wuce masa gaba in Allah da kuma da mai mutum kar yake mutum tsokacin da suke na game da kudin Najeriya in Allah ya da zai ba da himma in Allah ya dawo tsa
to mun gode garba injiniya yanzu kuma bari mu je jigawa Assalamu alaikum da wa muke magana daga jigawa
wa alaikum salam wa rahmatullahi ba daga jigawa bane daga tafi jihar Nasarawa ne
au to a gafarce mu da wa muke magana
sai ya rashi ai bizan in ce yake fiji jihar Nasarawa mun ba kungiyar mai mabuta kafafan yaɗa labari da cike ban kasa
to mallan Sha'ibu menene ra'ayinka
to alhamdulillah gaskiya mun ji jawaban da shugaban Muhammadu Buhari a wajen wannan taro da aka kudi zama da sabbin kandiniya a yau to alhamdulillah gaskiya shugaban Muhammadu Buhari yayi jawabai masu daukar hankali musamman ma ni babu jawabin da ya dauki hankalina irin jawabin da yayi akan kisan da ake ba musu ne a tsarin gadin nan gaskiya ka wannan jawabin da ba kowanne shugaba ne zai iya wannan jawabi akan wannan ba saboda majoritin shugabanni kusan kowa ma yana tsoron yin magana akai amma shi shugaba Muhammadu Buhari da ke jarumi ne gogagge ne ba ya yi tsoro ya fito ya jawabi akan wannan kisa da ake wannan mutane gaskiya wannan gaskiya yayi kokari a wajen kuma ya kamata a yaba masa saboda
to mun gode mallan Sha'ibu yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa
to kana magana da mallan Awwal da ke Yola
to mallan Awwal muna jin ka menene ra'ayinka
to ra'ayina gaskiya na ji dadin jawaban shugaba Muhammadu Buhari gashi ya dain gaba wai na dan lokaci kadan kuma alhamdulillah jawaban ya dade sosai wallahi kamar yadda ya taba magana Boko Haram na kasan mu na Najeriya wallahi ya yi kyau sosai Allah taimaka
to aman mallan Awwal daga Yola jihar Adamawa mun gode da ra'ayinka kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan agogon mu na cewa karfe 4:47 mun samu wani kira daga Kwantagora Assalamu alaikum da wa muke magana
kuna magana da Muhammad Oro daga Kwantagora an kirde ya kuka ji da aiki
to aiki sai godiya ya naku aikin
to gaskiya alhamdulillah mun ji dadi kwarai da gaskiya muna godiya ga Allah Allah subhanahu wataala ya ba shugabanmu lahiya kuma ya je majalisar ɗinkin duniya ya faɗi abin da duniya take ciki da kuma abin da ake so a duniya a ji shi
muna jin kamar
kuma a hakikanin gaskiya dukkan maganganun da ya faɗa gaba ɗayan su babu magana da ba ta tasiri a Najeriya kuma a duniya gaba ɗayanta
to mun gode mallam Muhammad daga Kwantagora yanzu kuma bari mu je Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalamu da wa muke magana.
Malama Maryam Dauda ne muke barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa kana lafiya menene ra'ayinka?
To alhamdulillah. Kin san ita rayuwa a kodayaushe idan aka ce wannan mukiyinka ne. To zaka iya shiga ruwa ce ka ta da mai da kura. Yanzu wannan bayanin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya menene illar shi da wasu za su zo suna surutu akan cewa wannan bayani bai yi ba yanzu kin ga akan maganar kasashen nan da ake kashe musulmai a wannan kasa ya fito fa duniya ya nuna cewa duniya a dakatar da wannan abu ya ga a fadan majalisar ɗinkin duniya akwai bayanai da yawa da Muhammadu Buhari ya kamata ƴan kasa su riƙe wa shugabannin su addu'a ta kwarai muna fatan Allah subhanahu wataala ya dawo mana da shugaban kasa Muhammadu Buhari Najeriya lafiya mu kan mabiya magoya bayan Muhammadu Buhari wannan bayani ya mana daidai kuma wannan bayani Allah subhanahu wataala ya ƙara wa Buhari lafiya ko muna fatan Buhari idan ya dawo zai kula da talakawa da suke zagen shi a kodayaushe
to mun gode Alhaji Musa Ngaro yanzu kuma bari mu je Benue
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Benue
to kuna tare ne da Ayuba Sarkin Hakuri daga Makurdi jihar Benue Najeriya
to mallan Ayuba muna jin ka
hakika jawabin shugaba Muhammadu Buhari da ya yau gaskiya ya jawabe masu kama hankalin mutane musamman ma yanda ya tabo kisan da ke musulmi a kasar Bama gaskiya ya kokari kware daga kai sannan kuma jawabin da muke so da jaddada shi a wurin wannan majalisa shine na cin hanci da rasa da wasu suke kwace dukiyar musu gina kai wasu kasashe yana da kyau jaddada wannan jawabin domin su turawan su ba mu haɗin kai domin a kwace dukiyar mu da ake kai kasashen su ana boyewa muna fatan wannan jawabi zai tasiri a za mu gani a kasanan kasar mu Najeriya kuma Allah ya dawo da shi gida lafiya nagode tashi lafiya
To mu ma mun gode Mallam Ayuba Sarkin Hakuri kuma akan ka muka kawo karshen daukar wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4:50 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da jamhuriyar Nijar inda matasa ɗan ƙwallon ƙafa na ƙasar da suka samu shiga a wasannin ƙwallon ƙafa na duniya wanda zai wakana ƙasar India a cikin watan Oktoba mai zuwa. ƴan Nijar din sun soma atisaye na makonni biyu yanzu haka a ƙasar Morocco abinda ya sa jikadan ƙasar ta jamhuriyar Nijar kai musu ziyara jiya ta jinjinawa ta ƙara musu guzari gabanin gogar da za su yi da takwarorinsu na ƙungiyoyin kwallon kafa daban-daban na kasar ta Morocco. A nata bangaren kungiyar kwallon kafa mena National Aji na biyu ta jamhuriyar Niger tana ci gaba da takarawar gani a kasar Ghana a wasannin kasashen yammacin nahiyar Afrika da ake cema kofin IFOA ko Union de Federation West African inda kungiyar ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger ta karkare takwaranta ta kasar Senegal ta Lyon de Teranga da ci 2-1 bayan ta yi kunnen doki ɗaya da kasar Cote d'Ivoire ko kuma Ivory Coast. Jamhuriyar Niger din da za ta yi wasanta na ƙarshe ne da kungiyar kwallon kafa ta Ifarbe ta kasar Benin a wannan rukunin na biyu na jamhuriyar Niger. Niger din ita ce ke kan gaba yayin da kasar Senegal take take mata gargada sai kasar Benin a matsayi na uku yayin da Ivory Coast ko kuma Cote d'Ivoire take matsayi na hudu. A rukuni na ɗaya kasar Ghana mai masarkin baki ita ce ke kan gaba da maki 6 kuma ta samu nasarar kai ga wasan kusar na ƙarshe bayan nasarorin da ta samu gaban kasar Mali da kasar Guinea sai kasar Nigeria da ke mataki na biyu a wannan rukuni na ɗaya na wasannin kwallon kafa na kofin IFOA Union de Federation West African. Har yanzu dai jamhuriyar ta Niger ana ci gaba da gogawa a wasannin kasar na kwallon kafa na ƙartal na matasa ƴan ƙasa da shekaru 17 inda ake a matakin wasannin kusar na ƙarshe kuma jihar Tawa ita ce za ta goga da babban birnin Mai yayin da Doso ke kafsa da Tilaberi. Kungiyoyin sun samu kai wannan matsayin ne bayan da a rukuni na farko Doso ta lashe wasannin ta guda uku gaba daya yayin da Mai ta zo matsayi na biyu da maki 6 sai kuma Zandar da Difa da ke da maki 1 kowannen su. A rukuni na biyu jihar Tawa ke kan gaba bayan ta yi nasarar lashe wasannin ta uku sai Tilaberi a matsayi na biyu da maki 4 Maradi tana da maki 3 yayin da Agadez ke da maki 1. Idan muka leka ku a nahiyar Turai ne horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid cewa da Zinedine Zidane yanzu haka dai a yau ne rattaba hannu domin ci gaba da horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din har zuwa watan Yuni na shekara ta 2021. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya bai daya ya amince da kuduri mai lamba 2373 wanda ya ƙara wa'adin aikin sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin na wucin gadi a ƙasar Lebanon wanda aka sani da UNIFIL a takaice na shekara daya. UNIFIL na cikin kasar Lebanon har na tsawon kusan shekaru 40. To amma bayan rikicin Hezbollah da Isra'ila a shekarar 2006, an ba ta alhakin duba kawo ƙarshen rikici da rakiya tare da ba rundunar sojan Lebanon goyen baya yayin da aka tura su kudancin Lebanon. Haka kuma an dora wa rundunar UNIFIL alhakin taimakawa sojojin Lebanon su mai da kudancin Lebanon zama wurin da babu wani jami'i mai makami ko kadarori ko kuma makamai in bacin na gwamnatin kasar ko na rundunar UNIFIL. Wannan sabon kudirin ya kara karfafa aikin UNIFIL azartar da wannan kudirin ne a daidai wannan zartarwar mai karfi kuma ya zo daidai lokacin da gwamnatin Amurka da sauran kasashe suka yi nuni da cewa kungiyar Hezbollah ce ke da alhakin kitsa makarkashiyar rikicin 2006 kuma ba wai kawai ta ƙara karfi ba ta kuma ƙara yawan makamanta a Lebanon cikin shekaru 10 da suka wuce jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya Nikki Haley ta yi muraba da sabunta wa'adin UNFIL ta ce wannan kuduri ya ba UNFIL karfi da ikon taimakon ƙasar Lebanon ta kare kudancinta abin da suke bukata shine tabbatar da UNFIL ta yi aikin ta yadda ya kamata Jakadiyar Haley ta bayyana al'amarin kudancin Lebanon a zama mai hadarin gaske bisa jagorancin mai bada goyen bayanta wato kasar Iran kungiyar Hezbollah tana da dubban makamai masu linzami da dubban gogaggun mayakan da suka fi karfin gwamnatin Lebanon sabunta wa'adin aikin ta da kwamitin sulhu yayi ya ce matakan sun tanadi rundunar UNFIL ta ƙara kaimi wajen sintiri da bincike domin taimakawa wajen dagula ko kuma jawo cikas ga ayyukan da kungiyar Hezbollah take gudanarwa ba bisa ka'ida ba. Jakadiyar Haley ta kuma lura da cewa muhimmancin zartar da wannan kuduri shine tanadin da yayi cewa rundunar UNFIL ta bada rahoton duk lokacin da aka hana duba ko kuma binciken wani abu da take son yi. Ta ce daga yanzu idan sojojin na kiyaye zaman lafiya sun haɗu da tsaiko daga Hezbollah dole ne su yi bayani dalla-dalla inda da kuma lokacin da al'amarin ya faru. Na inda aka tsayar da su irin waɗannan bayanai da babu boye-boye zai kawo ƙarshen rashin sanin abubuwan da ke faruwa a kudancin Lebanon a nata bangaren kuma wannan ne lokacin da ya kamata Amurka za ta ƙarfafa da warware lissafin abubuwan da ake kashewa a majalisar ɗinkin duniya a cewar Jakadiyar Haley ta ƙara da cewar wannan dawo da umarnin iko babban ci gaba ne amma akwai sauran jan aiki a gaba kamar yadda kungiyar Hezbollah take ƙara kaimi haka gwamnatin Amurka da kuma majalisar ɗinkin duniya su ma suke ƙara kaimi wajen ruguza wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
A jawabin da ya gabatarwa a babban taron majalisar ɗinkin duniya shugaba Donald Trump na Amurka ya ce tilas ƙasashen duniya su haɗa kai wajen tunkarar ƙasashen Koriya ta Arewa da Iran da kuma Venezuela ya ce Amurka ba ta da zaɓi illa ta yi kace-kace da Koriya ta Arewa idan aka tilasta mata kare kanta da ƙawayenta daga harin makami mai linzami daga Koriya ta Arewa A yayin da tsibirin Dominica ya fara nazarin irin barnar da mahaukaciyar guguwar teku Maria ta yi, guguwar da ta ƙara ƙarfi zuwa mataki na biyar ta doshi tsibirin Virgin da kuma Puerto Rico. Prime Minister tsibirin Roosevelt Skerrit ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yanzu za a maida hankali ne a kan waɗanda suka ji rauni na waɗanda suka maƙale a cikin ruguzazzun gine-gine, ƙila da taimakon wasu ƙasashen duniya. Domin ko yace za su buƙaci taimakon tunkarar wannan matsala kowane irin taimako ne. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta Amurka da sanyin safe Rio Talata ta ce mahaukaciyar guguwar teku Maria tana tafe da ƙarfin iskar da ke juyawar kilomita 250 cikin sa'a guda. To amma abin takaici mahaukaciyar guguwar teku Maria tana yin ɓanna a tsibiran da mahaukaciyar guguwar teku Ama ta yi wa ɓanna. Kimamun mako guda ko kuma kwanaki 10 da suka shige.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer Mr. Cedric Franklin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.